بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبو جاق الله سبحانه وتعالى بيساك تعالى معونا سفيا صبر شرند بيوغة وطن ربيع الآخر جر المنزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربو ديان دي حدود تلاتين دبيو عندي ديني دا شرند شده وطن أكو لسافة ميلادية دبوبي دقو مشاعدة أسيق بدا كراتمنا خطوات إلى السعادة أيضا متاشي كان صابا متاشي إنما لم يكن سوى الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله ما لم ينكن كرا زواج الله سبحانه وتعالى وأن سونا كمينة كن سونا بسك شهارة أقوم ما لم يسنى أنفاني دي شي دا أكي كرا دوان قوكالي دا متنزي نيجاواني زواج الدين المسلم شي shi ake ce ma adda'watu ila Allah. Kuma an bata wannan unwanin ne da wannan sunan aka ce adda'watu ila Allah, ba amma ce adda'watu ila wani abu ko a ce da'watu ila al-islam, duk da an san ita ake nufi, amma an fi amfani da wannan suna kasancewar shine yazo a cikin alqur'ani bi sarihil ibarati yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala qul hadhihi sabili ad'u إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. wannan shi ya bada dama ko shi yasa malamai da dama sun fi kiran maganar da'awa zuwa ga ko a kira ta da sunan wato adda'watu ila Allah. Kuma yana ƙara nuna mana cewa ita da'awa wato kira zuwa ga Allah, to ana yi ne zuwa ga Allah din, ba zuwa ga ko ɗaukaka mutuncin shi mai da'awar ba, ko ɗaukaka darajarsa, ko tsare mutuncinsa, ko neman ya samu girma a gun mutane. A'a, ya zama ila Allah. Abin da yasa zaka kira mutane shine zuwa ga Allah ba zuwa ga kanka ba. Ma'ana kada mutum ya zama yana da'awa amma kuma yana da'awa ne zuwa ga kansa, ya girmama shi, a bashi daraja, a ɗaukaka shi. In ya zama wannan shine manufar da ta sa yake kiran mutane, to zai rasa lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da wannan yana da cikin hikimomi, akwai wannan majali kullum ina gaya mana in muka goho kansa, wato wannan bangaren na abinda ake ce ma da'awa, kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina yawan nana tawa kasancewar fili ne na musamman da ake karatunsa, wato a yi takhassusi a ciki, ai ilimi mai zurfi, ana digiri ɗaya a ciki, ana na biyu, ana na uku, fagen ya zaka kira mutane. Ina fata mun fahimta, shi yasa kullum nake nuna muhimmancinsa, ba dan komai ba. Wani ya ɗauka kawai abinda ake nufi da da'awar, ko kuma yadda da'awa za ta zama shine yadda shi ya ga dama ya kirkiro wa kansa, duk abinda ya ga dama ya kira zuwa gare shi. Yana buƙatar mutum ya zauna a ilmantar da shi ga yadda ake yi, ga yadda ake yi. Shi yasa daga cikin courses din da ake a irin wannan fagen, akwai mai da hankali sosai a ilmantar da mutum ilmun nafs. Mun san ilmun nafs shi ake ce ma psychology ko? Yawwa. To a zamanin yanzu mutumin da zai yi da'awa ana ilmantar da shi wannan, sai ka ci wannan sosai kafin ka samu damar ka iya wannan, domin ka sai da dan adam yake tunani ga ginin jikinsa yadda yake, in an bi shi kaza ga yadda yake, in an yi masa kaza ga yadda yake, kuma kowanne da yadda za a yi haƙuri da shi, a biyo da shi ta nan, a yi haƙuri, a yi ta nan, duk waɗannan abubuwa. Don haka a ɗauki wannan abun da muhimmanci. Baya nufin mutum ya sare masa gwiwa cewa kada ya yi da'awa sai ya je ya yi karatun wancan, ya yi gwargwadon abin da zai iya, amma kullum ya ɗauki cewa ƙofar sa a buɗe take a koya masa yadda zai yi. Wannan shi ne babban abu, ba sabansa da wani abu zai taimaka, amma ba shi ne asali ababun ba. Ya yi ƙoƙari ya ga cewa na farko yana yi don Allah, kuma duk lokacin da wani abu da zai taimaka masa akan yadda zai yi abin nan daidai yazo to sai hakuri sai ya karbe shi ba zai ce a'a ai ba haka na saba yi ba Allah ya kara mana albarka cikin abin da muke fama da shi Allahu musta'an malamin yake cewa khairul a'mali wa abarruha inda Allah ad-da'watu ila ilayhi subhanahu mafi kyawun ayyuka kuma mafi kasancewar sada'a a wurin Allah shine da'awa zuwa ga Allah ma'ana mutum ya kira wani wanda ba shi ba zuwa ga addinin Allah nan sawa'un in an ce ila Allah akwai gefen da malamai suke kakkasawa madan dai kada mu tsawaita mana dan ce a babin yana buƙatar wani darasi nasa ne musamman amma kuma insha Allah zai zama ga waɗanda suke harkar daga cikin babban abin da ya kamata dama mutum ya san shi in ya tashi kiran mutane kashi-kashi ne akwai wanda ba musulmi ba akwai kuma musulmi shi wanda ba musulmi ba shi ma iri-iri akwai wanda aka taɓa saukar musu littafi wanda su ake cewa ahlul kitab akwai waɗanda ba a taɓa saukar musu littafi ba akwai waɗanda addinansu addinai ne da daɗaɗɗu na bautar gumaka akwai wanda addinansu an gina su ne akan falsafofi sabi akwai waɗanda addinin da suke bi ra'ayoyi ne kawai na fahimtar wasu mutanen suka ɗora su a kai to duk waɗannan lokacin da za ka yi mukhatabba su za ka tattauna da su suna buƙatar kowa ka kalle shi ka sa shi a ajinsa sai ya zama ka ci nasara wajen yadda za ka yi masa magana shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tura Mu'adh ibn Jabal malamai suna amfani da wannan hadisi saboda muhimmancinsa a wannan babi da zai tura shi Yaman me yace masa yace innaka ta'ti qauman ahla kitabin kai za ka je gun mutanen da yake an taɓa ba su littafi ne ma'ana yahudawa ne da kirista falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah na ka zama farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi ne shahadatu an la ilaha illallah wannan tambihin a nuna masa cewa mutane ne da aka taɓa ba su littafi darasi ne babba a cikin harkar da'awa duk inda zaka je ka san yaya ɗabi'ar mutanen gurin suke ya suke tunani wannan irin al'adu suke girmamawa sai ya zama cewa farkon abin da za ka yi karkuci karo da su a ɓangaren wannan abin da ya fi komai muhimmanci a gunsu sai ka biyo musu ta wata hanyar ta wani abu da suke girmamawa muddin bai saba wa Allah ba haka nan akwai musulmi su ma kashi-kashi kowa da irin tunaninsa ko abin da ya tashi a kai al'adu iri-iri ga mazhabobi in aka ce maka gari kaza mafi yawan mutanensa ɗayan mazhabar malikiya ne to kar ka shigo garin kana sukan malikiya da littafan malikiya haka nan ka je garin da aka ce hanafiya ne to su ma ba da irin wannan usulubin za ka fara ba duk waɗannan abubuwan darussa ne na musamman da ya kamata mutum ya san su akwai littafai da dama da aka yi rubutu ɗaruruwa ba guda ba magana ka ce littafi biyar hudu ko abin nan ababin da'awa ba sai dai suka yi ɗaruruwa a wannan babi ɗin kullum dai fatanmu shine Allah maɗauki ya sa mu dace ya kimsa mana fahimtar abin da ya dace ɗin kuma mu yi shi a yadda shi yake so kuma zai yarda da shi kuma zai ba mu lada a kai malamin yake cewa wa qawlu da'awati wa qawlu da'iyati ahsanul aqwali fi mizanillahi ta'ala maganar mai da'awa to shi ita ce maganar da tafi kowace magana kyau a gun Allah a mizani irin na Allah a sikeli irin na Allah madaukaki to ba maganar da tafi ko maganar kowa kyau irin maganar mai da'awa mun san abin da yake nufi da mai da'awa ko yawa ma'ana mai kiran mutane zuwa ga alheri mai kiran mutane zuwa ga addini mai musu wa'azi aikin wa'azi aiki ne babba na ilmantar da mutane na karantar da su na kiran su sawa'un a darasi ne na littafi ko kuwa wa'azi ne duk waɗannan manya-manyan ayyukan alheri ne wanda Allah maɗauki ya gaya mana cewa babu maganar da tafi kyau irinta qala Allahu ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wane ne mafi kyawun magana, ai la ahada ahsanu qawlan, babu mutumin da yake yafi kowace magana, mizan irin na Allah, magana da tafi kowace magana kyau wanda Allah yafi santa saboda kyanta, to babu irin maganar mai wa'azi. Duk maganar da za ta kawo mai kyau daga cikin maganganun halitta su mutane, mutum ya bude bakinsa ya furi shi ya faɗi wani abu, to maganar mai wa'azi mai ilmantarwa tafi kyau. Allah ne ya faɗa waman ahsanu qawlan, in an ce waman nan ana nufin ai babu wanda yake, la ahada ahsanu qawlan mimman, fiye da wanda da'a ila Allah, ya kira zuwa ga Allah. Kuma kullum kun ga cewa ake ila Allah, malamai suna nana ta wannan maganar muhimmancinta, darussan da zaka iya fitowa ka zakulo su daga wannan qaulin, qaulin ila Allah din nan suna da yawa. Babba daga ciki shine ikhlasi, kira zuwa ga Allah din. Mutum kada ya zama ina kira zuwa ga kansa, zuwa ga daukaka kansa, neman abin duniya ta hanyar da'awa da kuma irin waɗannan abubuwa, duka yana daga cikin abin da ke bata aikin mutum. Allah tsare mu. Yace wa amila salihan, bayan ya faɗi wannan aikin kirki, wato yayi aiki mafi kyau, ai maganar kauli mafi kyau a wurin Allah subhanahu wataala, to kuma wa amila salihan, ya aikata aiki nagari. Wa qala, kuma sannan yace innani minal muslimin, lalle ni ina cikin masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala. Wa hiya tariqatul anbiya, ita da awa zuwa ga Allah ita ce wato hanyar annabawa. Duk wani annabi yana barin jin daɗin duniyarsa, duk abin da ake tinkaho da shi yana barinsa, yana girmama ya yi kiran mutane zuwa ga Allah. Ku duba dai manzanmu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda shi ne mafifici a cikin duk halittar Allah, kuma mun sha faɗa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko shi ya ba shi zaɓi, ko ya zama ne mai kai sati mun faɗi wannan, ko me ya zaɓin da ya bashi, wa zai tuna mana? Yawwa, Allah ya bashi zaɓin me yake so ya zama a duniya. Shin yana so ya zama annabi ne mai mulki kamar annabi Suleiman da Dawud, ko ko yana so ne ya zama abdan rasulan, ya zama shi bawa ne kuma manzo ne na Allah? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi ya zama bawa kuma manzo. Duk annabawa sawa'un, manzanni ne su ko annabawan ne kawai ba manzanni ba? Mun san akwai bambanci, ko mun taɓa tattauna shi ma wannan, ko shi ma ya tambaya akai? Ku yi haƙuri, haka ya kamata a riƙa koyarwa. Alamar muna riƙewa kenan, ba kawai mu zauna mu saurari abu kuma aka tashi shi kenan, kowa ma ba zai sake waiwayar abun ba. Yana da muhimmanci duk abubuwa da ake faɗa ɗin nan mutum ya riƙe su. Shi yasa amfanin abin da kullum nake faɗa kenan, mutum ya sami alƙalami yana ɗan rubuta wani abu in ya ji sabo an faɗa a jikin littafinsa. To alhamdulillah, ina yawan faɗa ne saboda ina da damuwa akan abun. Akwai fa'idar daga kana ilmantar da mutane suna fahimta, kuma haka bane, ba kullum sauraron wa'azi ba. Ina so mu fita daga matsayinmu na iya masu sauraron wa'azi, an mana wa'azi, an yi wa'azi har mun iya wa'azi. Daga yawa daga cikinmu nan kowa ya tashi, ya ji kasar zai iya tashi shi ma ya maimaita abin da aka faɗa. So muke yanzu mu fito zuwa ga marhala matsayi na masu karatu. Na kula ba mu da karatu, amma mun san abubuwa da yawa na wa'azi. Amma karatu me ake ce? Karatun ilimi, to shi ake bukatar ɗaliban ilimi. Don Allah a zabura, kowa ya tashi duk abin da ya ji ya riƙa mai da hankali a kansa yana riƙewa. Annabi shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi, ya bashi annabci, ma'ana ya yi masa wahayi, ya kuma aiko shi zuwa ga mutane irinsa masu imani. Manzo kuma shi ne wanda aka yi masa wahayi, amma aka aiko shi zuwa ga mutanen da suka saba masa a babin tauhidi. Wannan shi ne babban a ilmance tafriqin da na sha faɗa mana cewa Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa, yana da littafi mai suna An-Nubuwat, a ciki ya kawo maganganun malamai a wannan mas'ala din. In kana karantawa za ka ji wasu malamai suna cewa abin da ake nufi da annabi shi ne wanda uhiya ilaihi wa lam yu'mar bi tablighi, ko wannan shine mashhuri zaka ji ana karantar da mutane a makarantu secondary haka da sauransu a cikin littafin ar-rasul kuma man uhiya ilayhi wa umira bi tablighihi manzo kuma shine wanda aka yi masa wahayi amma aka umarce shi ya isar da wahayi din wasu kuma suka ce annabi shine wanda aka yi masa wahayi sannan aka umarce yake ilmantar da mutane abinda wani annabin yazo da shi wato me yake jaddada abinda wani annabin ya wuce da ya wuce yazo da shi manzo kuma shine wanda aka yi bashi wahayi sannan aka bashi wata shari'a sabuwa wannan tarifin ai uku ke ya zama uku ko yau ibn sina a cikin littafin sa annubuwat ya kawo wadannan yace wanda yafi dacewa kuma zaka samu tufka da walwala in ka bi nasoshin alqur'ani ba a kansa shine wannan cewa annabi shine wanda aka yi masa wahayi kuma aka aiko shi wa'azi amma kuma zuwa ga mutane irin sa da suka yi imani da shi sai ya zama cewa kenan ilmantar da su yake karantar da su abin da suka sani suka yadda da shi mun fahimci wannan abu shine annabi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-ulama'u warasatul anbiya'i ma'ana su malamai magada annabawa ne domin aikin annabawa dama shine ilmantar da mutane hanyar da dama suka yadda da ita shi ko manzo shine wanda aka aiko shi zuwa ga kafirai ma'ana mutane ne suka saba masa sai aka yi masa wahayi aka ce yaje gun su ya kira su su daina saban Allah nan su daina kafirci su koma zuwa ga Allah mun fahimci wannan bambancin yanzu sai to sawa'un ko mu annabi ne mutum ko manzo ne babban aikin su shine dama ne da'awa kiran mutane sun bar jin dadin duniya sun bar duk wata harka ba daukaka suke so ba da daukaka suke so da Allah madauki ya ba su dan Allah ya fi son su akan sauran mutane shi yasa ya zabe su kaga shikenan kada mutun ya zama abinda zai kira zuwa gare shi shine daukakar kansa a ba kira zuwa ga Allah din ba shi yasa nan yace mana wahiyat tariqatul anbiya'i wa atba'ihim wannan hanya ita ce hanyar annabawa da mabiya annabawa duk mabiya annabawa aikin su shine su fidda mutane daga duhu su mai da su zuwa ga haske kuma wallahi wannan aikin girman da yake da shi da mutane sun san shi da kowa ya shiga ya mai da hankalinsa cikin yayi karatunsa ya san shi domin ya zama cewa shine aikin sa duk abin da kake ji na duniya na abin alfahari na daukaka to bai kai ladan da mutum yake samu in ya kira mutum ya shiryar da shi ba yanzu ka kalli mutum ɗaya kawai zamu zo kan wannan magana tana nan gaba mutum ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya shiryu ta hanyar ka to wannan ladan da zaka samu yafi a ce a baka tarin abin duniya mai yawa a wancan lokaci ya kwatanta shi da humurun na'am jajayen raƙuma domin ka kwatanta su da sauran sun fi farare tsada to kamar yanzu ne ka gwada da duk abin da mutane suke ji suke ji da shi a wajen kima na dukiya gidaje ne motoci ne duk wani abin alfahari to an kwatanta wannan ne saboda mutum ya ga girman abin ya kwadaitu ya ce shi ma bari ya shiryar da mutum daya to akwai wani abin da ba kowa yake hararo shi ba duk da ana karantar da mu hadisan sa da muhimmancin sa shine duk mutumin da ka koya wani abu yanzu idan ka zauna ka koya mutum ga yadda zaka yi tsarki ga yadda zaka yi alwala to duk ran da yayi tsarki sai yayi alwala kana da lada ka fahimci girman abin nan idan ne ko da ta farilla fayi gashi Allah ne ya wajabta masa kamar da ya wajabta maka to amma kasancewar ka koya masa din nan kuma ya karanta a gunka ya tashi sakamakon abin da ka koya masa yaje alwalai yayi tsarki irin yadda ka koya masa to duk ran da ya sake irin wannan abun in aka bashi ladan sa na wannan farilla da yayi to kai kuma sai a dauko wannan saboda kasancewar kai ka koya masa sai a dauko lada irin wannan kwatankwacin in an bashi 10 kai ma sai a dauko wani 10 sai a sa maka yanzu idan mun san wannan abin da ke cikin wannan wa zai je yana wani abu ban da wannan aiki mun fahimci muhimmancin abu shi yasa muhimmancin kaga irin ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake samu kenan akan al'umma duk wani dan adam da yake kiran mutane zuwa ga azo a shiryu ayi wani aiki ai aiki kirki abotawa Allah to a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba haka ba to duk irin abin da muka aikata fa tun daga ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga kogon Hira ya karbo wahayin farko din nan da kuma ran da aka ce masa qum fa anzir ya fara zama ya zama manzo aka aiko shi ga yawa mutane cewa su daina bautar wani su ko ba su bautawa Allah to daga ranan nan fa har zuwa ran da Allah zai tana da duniyar nan gaba daya a daina rubuta ayyukan bayi ma'ana an gama an rindife littafai kuma an tashi kiyama ta zo to duk dan adam din da ya musulunci duk aikin da ya to akwai ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan abu kun ga ashe kenan babu wani aiki da wani dan adam zai zo yace wai zai yi shi har ya samu ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan abu yawa to ashe kenan idan mutum yana son lada a duniyar nan ya zama ya shiga harkar ilmantar da mutane da sanar da su amma kuma sai an yi ilimi yawa kasance kuma an ce sai an yi ilimi kar ya tsorata ka kamar da malamin zai zo ya ga mana gurgurdan abin da ka sani ka ilmantar in ka ji ko da cewa za ka yi na ji malamai suna cewa fa kaza yawa in ka yi ilimin ka karanta sosai na'am sai ka faɗa in ba kai ba sai na ji fa ana cewa kaza yana da kyau ga Allah ka riƙa yi malamai sun ce kaza ba shi da kyau ga Allah ka daina yi to in kai wannan kuma aka ci nasara fa mutun ya daina ko kuma ya aikata in abin kirki ne ya ci gaba da aikata shi daga ran da ka gaya masa din nan to duk wanda yayi wannan aikin kana da lada in aka bashi nasa sai a dauko kuma wani irin abin da aka baka sai a bashi to Allah mai dauki ya samu dace ya kara bamu ikhlasi na kira zuwa gare shi sine yake cewa qala subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala na cewa qul hadhihi sabili kace hadhihi sabili wannan hanya ta ce ad'u ila Allah kun ga nan malami suka ce me yasa yace qul hadhihi sabili in aka ce sabil hanyar da akan ta nake musamman ba hanya ce da zaka bi ta ka fita a ce kuma ka barta wata ran ka shiga wata hanya daban ba a hanya ce an kira ta sabil saboda iltizamin da kake da ita ma'ana kana kanta dodar ba zaka bari ba yau wannan ita ce hanya ta a rayuwata babu abin da zan yi a ce ban yi wannan harkar ba rayuwata gaba daya tana da alaka da wannan harkar in kai in kawo to akan wannan harkar nake ta ilmantar da mutane ta karatu ta ga wa mutane alheri ta kiran su zuwa ga Allah subhanahu wataala shine qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ina ji na shagiya mana wannan magana daga cikin istinbatin da malamai suka yi a wannan ayat ita ce cewa ila Allah din nan kamar yadda na faɗa dazu cewa ila Allah yana nuna kada mutum ya kira zuwa ga wani abu wanda ba Allah din ba yawa ko menene shi karka kira zuwa ga abin duniya karka kira don a girmama ka a'a ka kira don ka samu ladan Allah ka kira mutane don su shiga addinin Allah yanzu da a ce kullum in mutum ya ji irin wannan ana ilmantar da mutane akan a tashi ayi da'awa a tashi ayi da'awa din nan irin su ne sukan jawo mutane su zabura su ce su zagaya duk inda aka samu mutanen da aka ce ba su musulunta ba a cikin al'ummar musulmi suna zaune ya zama cewa ai wani tunani ne da za a jawo hankalin su zuwa ga addinin musulunci ilimin maguzawa da ake samu a ƙauyuka wanda ba su taba suna jin musulunci amma kuma ba a zuwa a yi musu kallon musulunci amma alhamdulillah yan waɗannan shekaru an faɗaka kuma an yi ƙoƙari sosai har ma ta kai yanzu irin mu dai misali anan bin kudu local government alhamdulillah an samu an yi irin wannan aikin an yi wasu bayin Allah saka musu da alheri sun yi har ta kai ga yanzu sai dai a lissafa mutanen da ba su musulunta ba amma ba garuruwa ba garuruwa alhamdulillah an gama da su sun musulunta wanda da sai mutum ya mamakin shekarun baya duk ba a musu wannan tallafi in yana zaune ka je kai masa magana gashi addinin Allah eh addinin sallah ya ce eh to wata ran zamu wani ga cikin manyan abin da ke hana mutane karbar wannan addini in ka kula shine halayen masu yin addini haka ne ko ba haka ba dabi'ar mu ce yawa da ta tsangwama da hantara ba ma jan mutane a jiki yadda zaka ga misali wani ƙauye a sami kirista daga wata ƙasa ba wai ma daga Najeriya ba wata mata ta taɓa yin shekaru uku bata fita daga wani ƙauye ba ƙauyen duk waɗannan ilimin mutanen ne akwai wadda ma ta yi shekara 10 wata daga Germany wata daga Faransa ta yi shekara 10 ta saba da cin miyar kuka ta ci rogo da kuli-kuli ta shayuwa ta hakura ga duniyar ta can a Europe ta batta amma ta zo ƙauyukan mu ta zauna a cikin su ta ci abin da suke ci saboda me tana so ko mutum daya ta samu ya zama Kirista sai a dauki yaron su daya sai a tafi da shi can sai ya karatu sai ya dawo ƙauyen sai ya zauna a gina shi da abin duniya duk abin da yake so shikenan sai ku kasurgumin katan mai kiran mutane zuwa ga addinin Kirista ku kuma kuna nan kilomita 10 tsakanin ku da su ba a je musu ba kun ga akwai abin da kai shi kuma a lokacin da aka ji wancan labari shikenan sai a zo a hada wa'azi to gashi nan kaza da kaza faru wallahi ana wa'azi Hausa su kuka cewa an yi sakaci kuma aka wannan wa'azi shikenan kowa sai ci gaba da zaman sa yadda sai a sa'a a samu wasu mutum biyar shida sai su je su yi to alhamdulillah ba suka ake gaskiya abin yabo ne an yi aiki sosai a wannan shekarun kuma Allah madauki ya saka ma duk wanda yake da hannu a cikin wannan aiki da alheri babu addinin da ran dan adam yake sha'awar ya karbe shi fa irin addinin musulunci juhudin da zaka yi wahalar da zaka sha ba mai yawa bace sai ga mutum ya karba yanzu wadancan din sai wani mutumi na taba tambayar sa wani da muka je wani kauye ta kai shekara 10 wani abu mutane nazo hutu da malam mutari mun je wani kauye muke tambayar mai unguwar garin yaushe zai yi sallah yake cewa sai da kaka misali to kuma sai muke tambayar sa kiristoci suna zuwa yace yau shekara 9 duk asabar da lahadi suna su na Najeriya duk asabar da lahadi sai sun zo musu shekara 9 kuma za su zo musu da kaya da ya abincin yara biskit ne da menene duk a tarara ba yara a tara su sai mutum nawa aka samu sun bi su yace to a shekara 9 nan dai mutum daya muka sani ya bi su shekara 9 mutum daya to amma yanzu ku duba ku gani a garin ba kowa har zuwa annar juma'a ana ilmantar da su har an sami daga wancan lokaci zuwa yanzu an sami wasu daga cikin su da su da nan irin da muka shi an samu wasu har sun je sun yi haya Islam sun yi SIS kenan ake cewa yanzu ko yawa sun gama secondary wani ma yanzu yana shirin shiga jami'a daga cikin ƴaƴan wannan wuri din wannan wani alheri ne kai wannan to juhudin in har mutane suka zauna wai a ce a rayuwarsu kawai wai abubuwa sai dai su gyara kansu ba za ku tashi ku yi wani yunkuri ba to hakikatan haka kullum za mu tashi sai dai rai ya taɓaci amma kowa ya zo ya ji wa'azi kawai shikenan sai koma to Allah ya kyauta Allah ya taimake mu ba wani yunkuri da ku ce to mun hada kaza mu yi kaza wannan yunkurin da kuke gani shike haifar da duk wani abu da kuke gani yake faruwa fa a duniya motsin mutum ɗaya ne sai ya motsa wani sai ɗayan ma ya motsa wani sai ɗayan ma ya motsa wani sai ga mutum goma sun haɗu sai su yi kaza mun na alheri shikenan sai a ce a kafa committee sai a kafa aikin kaza kawai za mu yi to wannan tunanin in ba ma irin har zuƙo shi daga cikin zukatanmu to akwai abubuwa da dama da za su sa mu ci gaba da zama wato a cikin halin da za mu takaici da shi dan adam shike motsa tarihinsa yawa duk lokacin da mutum ya zauna haka kawai ba zai kintsu ba ba kuma zai gyara wani abu ba har sai lokacin da shi kansa ya motsa zuciyarsa kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin basira ne ana nufin ilimi yawa ala basiratin bisa ilimi da hikima ana ni din wa manittaba'ani da kuma wanda ya bi ni wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin sarki ya tabbata ga Allah ni kuma bana cikin masu shirka yace kullu amalin yaqumu bihi almuhtadi ala yadayka laka fihi nasibu duk wani aiki da wanda ya shiryu din nan yake aikatawa wanda ya shiryu a hannunka kai ne ka ilmantar da shi ya bar abin da yake yi na wani addini ko wata al'ada ya dawo kan hanyar gaskiya to duk abin da ya aikata kana da lada kamar da muka faɗi a wannan dazu yaqulu alaihi salatu wassalam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi duk mutumin da ya shiryar da wani zuwa ga wani alheri kun ga kasancewar ya ce ala khair lafazin alheri duk wani abu da ke wato Allah yake son sa kuma ya yarda da shi yana shiga cikin alheri duk abin da zaka kira mutum zuwa gare shi na alheri to yana da ladan sa kai ma kana da ladan wannan abin da ya aikata mudin da kai ka kira shi zuwa ga wannan abu kamar da muka ambata to wannan hadisin shine hujja a wannan babi din ya zo da lafuzza da yawa amma dai malamin ya kawo wannan riwayar al-Imam Muslim a yace wa da'watu ila Allah min al-usus allati qama 'alayha hadha ad-din kira zuwa ga addinin Allah yana daga cikin manya-manyan ginshikan da aka gina wannan addinin a kansa ma'ana musulunci baya tafiya fa in ba da wannan in cewa aka kawai kowa ka kyale shi abin da ya ga dama babu umarni babu hani ba wa'azi ba fadakarwa ba jan hankali to shike ne musulunci fa tafiya zai lalace idan yanzu da cewa aka kowa ya zo ya ce la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya shigo masallaci an yi sallah da shi ya tashi ya koma gida ba a ce masa komai ba fadakarwa ba ilmantar da shi kan wani abu to za a ga mutane kullum suna ƙara rauni yawa shi wa'azin nan ba wai ana ba wai lalle ne ya zama cewa ana ilmantar da mutane abin da basu taba ji ba sai ya zama cewa mutum in yaji an faɗi abin da ya taba ji shikenan sai ce ai ba ma wani sabon abu sai ya tashi ya tafi ba haka ake nufi ba shi asalin addini shine kullun kamar washi ne idan mutum yana yanka dabba ai yana buƙatar ya wasa wukarsa ko ba haka ba to haka nan mai musulunci kullun yana buƙatar a wasa shi yawa a wasa shi ya san abin an taba ya taba jin sa amma wani lokacin in ya ji shi sai ji kamar bai taba ji ba me ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan kisa ta sayyidina Umar sayyidina Umar zuwa ya ce kai duk wanda yace annabi ya rasu zan sare shi bai yadda ba ya rasu sai ce kawai yayi ya tafi miƙati ne ga mau'idi suka yi da ubangijin sa kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wasallam ya tafi su gana da ubangiji zai dawo saboda me ya dimince hankalinsa ya tashi a lokacin nan ya za a yi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da wannan addinin shikenan ya tafi ya bar mu haka babu wani mai ilmantar da mu amma lokacin da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya zo sai ya karanto wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ai muhammad sallallahu alaihi wasallam ba komai bane illa manzo ne ma'ana shi fa manzo ne kuma wasu manzannin sun zo gabaninsa ma'ana an taba manzanni kafin Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama afa in mata yanzu shin idan ya mutu au qutila ko kuma an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya ku bar addini ma'ana ba shi ake bautawa ba Allah ake bauta shi yasa annabi shi a lokacin Abubakar yake cewa duk mai wanda ya kasance yana bautawa Muhammad to Muhammad ya mutu wanda ku Allah yake bautawa to Allah yana nan kuma baya mutuwa a lokacin da mai Umar yaji yace wallahi sai yaji kamar wannan ayar ba a saukar da ita ba sai ga Abubakar a ranar gashi ya haddace ta a cikin Qur'ani a suratu Ali Imran don haka kun ga ashe wa'azi zaburarwa ne da wasa mutum ba wai nan ne ya zama cewa in ka je wa'azi so ake ka ji abin da kwata-kwata a rayuwarka baka taba ji ba lalle bane amma in ka ji yau ka sake ji gobe ka sake ji jibi ka sake ji gata to yana ƙara tabbata a zuciyarka ko duk abin da ake maimaita maka shi kake yawan jinsa to kana yadda da shi amma idan ka ji shi sau ɗaya to in baka tsaya ka rike ba za ka ga cewa yaddar ma da kake da shi tana raguwa haka nan ƙarya in za a ce kullum a yi ta rera ma ita a yi ta shara ma ita za ka ji ka saba har a hankali hankali sai ga kamar ba wani abu gaskiya ban da ita na ji ta babu wani misali ko don malami ke gaya mana ya ce wai yana cewa yana kwatanta yadda gidajen watsa labarai yanzu suke da tasiri kan mutane mutum ya zauna kullum sauraron BBC ya zauna kullum yana kallon talabijin BBC Al Jazeera wane ne yace mafi yawan abubuwan nan ƙayayyayi ake faɗa ba wai cewa akai ba gaskiya ko ɗaya ba za a faɗi gaskiyar amma za a suranta maka ne yadda ake so ka fahimta za ka fahimta ba yadda kai kake so ba tunda ba ka wuri mun fahimci abin na sha faɗa muku wannan abin da yake faɗa dai shine yace da za a yace tsarin su shine yadda aka saba da gaya maka wannan ƙaryar tun kana jin kana ƙaryatawa kana cewa kada Allah rabu da su ƙarya suke gobe ma sai su sake faɗa suke ce kai rabu da su jibi ma su sake faɗa sai ka kauda kanka baka ma ce kai rabu da su din ba gata ma sai su sake maimaitawa sai ka zo ka ne sai ka ce kai to abun ko da gaske ne sai ka fara tambaya shikenan sai ka kada da ƙarya yace kamar mutum ne yana zaune sai a gaban sa sai a yi ta ce masa kunnanka a ƙeya yake kunnanka ya tashi ya koma ƙeya kullun sai an gaya maka wannan aitana na tawa tun kana daukar mai fadar mahaukaci ko tunda kai ka san da kullun ka yake a gefen fuskar ka yake dai a dama dai a hagu ba a kiye yake ba sai kaga in aka fada maka ya kai sau 100 me zaka yi sai kaga cewa ka fara yin haka ga kullun ba ka wuce shi amma sai kaga ka dauki hannun kana shafakiyar kana so ka tabbatar wai hakikatan kullun nan ko ya tashi din da gaskiya koma kiyen nan wannan ita ce tasirin da gidajen watsa labarai din nan suke akan mutane don haka kada mutum ya bari ya saba da su yawa ka ji abin da zaka ji amma ba komai zaka dauka ba to in ka saba jin ƙarya hakika zaka dade ita to ka kaddara wannan ƙaryar da ake yawan fada gaskiya ce ake gaya maka yau a fada gobe a fada jibi a fada ba za ta zama jikinka ba to wannan shi ake so shine fa'idar da'awa kullun ai ta wato kiranka a gaya maka abin da yake shine daidai Allah madauki ya samu gashi سيكي في الدعوة إلى الله من الأسس التي قام عليها هذا الدين وهي سبيل النجاة إتشي أهنيا تشي تاسئلة وربنا ذكر وبنجي جمعي أنبتا أن الإنسان سوى شيء أدم خاسر مهسارا نينا شيء هسارا إلا إذا أدى حقوقا أربعة سيدن يبادى حقوق إيقوده akwai wasu haƙoƙi guda hudu sai mutum ya bada su sannan zai fita daga cikin hasara Allah madauki ya ga mana a cikin suratul asr abubuwan nan sune al-imanu billahi wa al-amalu salih da kuma aiki na ƙwarai wa tawasi bil haqqi da wasiya da gaskiya was sabru alal adha da kuma yin hakuri akan cutar wanda za a yi wa mutum akan harkar da'awa mutum zai harkar da'awa dole sai ya hakuri za a cutar da shi za a zage shi za a munana masa ai masa mummunan zato a faɗi maganganu iri-iri gashi kokarinsa shine ya shiryar da mutane ilmantar da su kafirai su ce masa mutumin banza a zage shi ilimin a jefe shi kuma da aka yi manzon mu sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma a cikin musulmi zaka samu wannan dabi'a ce ta dan adam yawa shi ma musulmi dan uwansa musulmi na ilmantar da shi na karantar da shi kullun tsakaninsa da shi mummunan zato yayi kaza ai mun ji kaza ai mun ji kaza in wa'in abubuwan dole aikin ka shine kai hakuri da su in dai har tsakaninka da Allah kai ba ku saba ba to shikenan bi iznihi tabaraka wa ta'ala Allah zai lokacin da za a fahimta wa qad zakaraha Allah fi suratin kamila Allah madauki ya faɗi wannan a cikin sura ta musamman cikakkiya wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wannan sura mai muhimmanci ce kwarai da gaske ina ji na kun sha jin abin da malami suka ambata akai ila wa'azuzin da ake akan ta ma wasu yan uwa sun haddace daga jin abinda malamai suke yawan ambata akan ta har al-Imam Shafi'i yake cewa da Allah bai saukar da wata aya ko wani dalili ko wata hujja akan dan adam ba sai wannan surar to da ta isa ai rayuwa akan ta idan mutum ya kalli abinda ta kunsa da imani da aiki na kwarai da wa'azi kira zuwa gare shi da kuma yin hakuri akan wa'azin in aka rike waɗannan to musulunci ya tabbata ya kama ƙasa fad'u ila llahi don haka kai kira zuwa ga Allah kai bawan Allah kai dalibin ilimi kai mai karanta wannan littafi da ake faɗakar da kai kai kira zuwa ga Allah bi hikmatin amma fa da hikima wa anati da natsuwa wa mau'izatin hasana da wa'azi mai kyau menene wa'azi mai kyau wannan lafazin wa ya faɗe shi ba a alquran yake ba ud'u ila sabili rabbika bil hikmati me wal mau'izati al hasana wannan shine umarnin Allah fa yawa kaga a shikenan ya zama da hikima babban abin da ke cikin hikima ilimi in baka da ilimi to ba fa zaka cancanci ka kira wani ba yawa sannan kuma sai da hakuri tare da me wa'azi mai kyau shine ka faɗi gaskiya kuma sannan da lafuzza masu kyau lafazi mai kyau shine ka guji ka ci mutuncin wani ta hanyar wa'azinka a ce asalin abin da yasa kake wa'azin ko kuma ko da ba wai asali ba asalin da ikhlasin ka taho daga gida kana so ka zo kai wa'azi ka ilmantar da mutane to ka guji wani abu ya shiga zuciyarka na cewa sai na rama abin da wani yake mu ko ka ci masa mutunci ko ka faɗi wani abu marar kyau a kansa ko ka zage shi yanzu kun ga mai Allah madauki ya ce mana dangane da alihatul kuffar mai alihatul kuffar gumakan da kafirai suke bautawa ko mai Allah madauki ya ce mana akan su wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah Allah ne ya ga manzansa sallallahu alaihi wasallama kada ka zagi abinda waɗancan suke bauta ba, ma'ana abinda kafirai suke bautawa kai kada ka zage shi. Misali idan mutum zai kira mutanen da suke bautawa Lata da Uzza, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi kira mutanen da suke bautawa Lata da Uzza ko, to idan yazo kada ya daga ya ce latan banza latan wofi, mun fahimci wannan? Wannan shi ake ce mazagi. Yau an ce zagi ba wai shine kamar yadda muke faɗa a Hausance ka ambaci uwa da uban mutum, a'a shi aibantawa shi ake ce mazagi. To Allah madauki sai hana manzansa sallallahu alaihi wasallama ya zagi abinda kafirai suke bautawa. Ku duba fa ba wulakantaccen abu irin gungin da ake bautawa. To amma sai Allah ya ce kada a zagi wannan abin, saboda me? Shi wannan da yake bauta masa yana ganin girman sa, kai kuma so kake ka zare wannan ganin girman daga zuciyarsa, sai ka cusa masa ganin girman Allah. Ko to idan yana a lokacin da shi yake ganin ba abin da ya kai wannan din, in har zaka faro daga zagin wannan, to ba zai fahimce ka ba kwata-kwata. Wannan ita ce abin da ake nufi da hikima, banda zagi, banda aibantawa. Amma idan ka zo ka kawo dabara da hikima da basira cewa gafa abin da ake so kai gashi, na'am wani zai ce ai malam duk ko kai wannan din ba zai, to ai kai aikin ka ko ake koya maka, aikin naka kai ake koya maka, ba maganar ya karba ko kare karba ba, karbar sa da rashin karbar sa aikin waye? Aikin Allah ne. Kai yanzu kofa ce aka buɗa maka aka nuna maka ga ta can, in ka shiga zaka shiga aljanna, in ka bita zaka shiga aljanna, kawai kai wannan din, wannan ilimin da ka sani shi ake so ka ɗauko shi, shi ma sai ka bashi yadda kake ganin girman Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka sa masa wannan abun a zuciya. Yanzu idan da kowa zai da'awa da wannan sirri, za a samu tashi hankali? Ba za a samu rikiwa, kowa ya kwantar da hankalinsa. Ba za ka ce a shekara kaza muna kiransa, har yanzu ba su fahimta ba. Annabi ne shekara 950 yana kiran mutane suka jefe shi duk da haka, ballan tana kai da ba wahayi ba komai. Da haka dole a yi haƙurin nan fa, a yi haƙurin nan, a yi haƙuri. Yawwa, ƙwarewar iya wa'azi da ilmantarwa shine haƙurin nan. Duk fasahar mutum da bakinsa in ba shi da haƙuri, lokaci guda sai lalata aikin da yake. Allah kyauta mana. A so ne da mu gama abin gaba ɗaya, mana ga okay, insha Allah za mu samu lokaci. Sai ke cewa fadu ila Allah bi hikmatin wa anatin wa mau'izatin hasanatin wa la tataraddad fi da'wati al-akharin, kada ya zama kana kai kawo wato kana kokonto a zuciyarka shin kai da'awan ne ko kada kai, kana wucewa sai kaga wani mutum yana wani abu marar kyau, to da uslubi mai kyau ka zauna ka ilmantar da shi, ko ka tsaya ka faɗakar da shi, ku ce bayan Allah an kira sallah, ku tashi ku yi sallah. To wannan kalma fa da zaka faɗa mizani a cikin mizani abun Allah subhanahu wataala yana da nauyi kwarai da gaske. Mutane suna zaune an kira sallah, ko sun zauna suna karta, suna lido, suna abubuwa marasa kyau, sai ka je ka ce musu ku yi haƙuri, man wannan abu ba daidai ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu, ba wai ka kalle su da harara ji mutanen banza dan Allah mutane ana kiran sallah kuna kaza, ba da wannan na kai ba. In kai wannan za su je haushinka kuma za su sake karba ba. Amma an kai dabara sai kaga sun karba, wallahi mun gode mallam Allah saka da alheri, sai kaga sun taso kuma sai su bi ka sai ku tafi. Amma in har ka nuna ɓacin ranka dinnan kai kishin addini yau kuma gashi mutane sun saba wa Allah, ya kamata a gaya musu kalmar zafi. To in wannan uslubin ka bi shikenan, sai kaga cewa kullun saba za ku tai da mutane. Amma in ka bi a hankali kai bi natsuwa da hikiman nan, to baka kai annabawa ba. Amma wannan shi aka koya musu. Kun ga dai babu kafirin da ya kai Fir'auna kafirci. Wani wata kalma da Hausa suke cewa ko wani ne wai shi kafir, kafir ko wai kai ba kafiri ba, kafiri me yake cewa barna. To kun ga Fir'auna shi ba kafir, kafir bane, ya fi kowa a kafirci, duk mai kafirci to a bayan Fir'auna yake. Amma da Allah madaukaki zai tura Annabi Musa da Haruna mai sai da su, sai ce qul lahu qawlan layyinan, ku gaya masa qawlan kalma magana wadda take layyinan, me ma'anar layyin? Mai taushi. La ilaha illallah. Wani lokacin wani malami ya ce shi yana mamakin mai da'awar da zai zo yana ta fada da hayaniya yace wai kira zuwa ga Allah yake yace ba kira yake zuwa ga kansa ba kasu ku duba wannan kalma ta Allah ne ya fada fa ba wani mai hikima mai dabara ne ko mai tsoro ya fada ba idan zaki fasara sai tsoro ne da rashin san a fadi gaskiya yadda take fadin gaskiya yadda take shine ka fade ta yadda Allah yake yadda shi Allah yake yauwa bayan da kai kake fahimta yauwa a yadda Allah din yake kun ga cewa qaulan layyinan ka ga musu magana mai taushi ku ga masa kai magana mai taushi la'allahu yatadhakkar ashe babban abin da Allah mun kike so shine me an yi tazakkara fir'aun ashe fir'aun ya wa'azantu shine abin da Allah ke so ku ga masa magana dan haka kullun karka dauki hanyar nan ta haka ce ka sa wanda kake so aljihunka ka fidda wanda kake so ka watsar da shi daga aljihunka ta Allah ce kai ka nemi lada da hanyar wa'azin da kiran wannan shine babban abin da ake so kuma ka samu ka ci nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dashi yawa sai ke cewa fa in ra'aita takasulan min ahadin ila salati in kaga kasala daga wani mutumi yana kasala baya sallah fa irshaduhu ila ada'iha da'watun shi yadda shi nuna masa zuwa ga cewa ya tashi ya salla da'awa ce wa tadhkirul 'aqil walidayhi yin gargadi da fadakarwa ga wanda yake sabawa iyayensa mutumin da yake baya da'a ga iyayensa to ka ilmantar da shi bi wabalil uquqi da musibar da take cikin sabawa iyaye da rashin musu da'a wannan shi ma irshadu shiryarwa ce wa maw'izatu qati'ir rahimi yin wa'azi ga mai abin nan wanda yake yanke zumunci shi ma nasihatu nasiha ce da haka kuma kowanne kai kana da ladan da zaka samu a ciki kun yake na ashe aikin da'awa a na'am malamai ne suke yin sa to amma akwai abin da kowa gurgudun iya abin da ya sani din zai iya ilmanta duk abin da ka san shi kai malami ne a kansa ko baka zama malami gaba daya a kowane fanni ba to ka ilmantar da mutane gurgudun abin da kake da shi ba za a ce sai ka zama cikakken malami sai ka karanta littafai guda 10 manya a harkar da'awa sannan ka fara da'awa ba wanda ya faɗa maka wani tunda kowa harkar neman a hanyar neman lada yake so to idan ka san abun alheri kana da dalili a kansa to ka ilmantar da mutane akan wannan abun alheri ne nan yake cewa uhibbu da'wata walakinni lastu balighan famadha af'alu wani ga wata tambaya aka yi wa malamin wani yake cewa ni ina son in yi harkar da'awa in rika fada ina kiran mutane zuwa ga Allah sai dai kuma ni ba ni da balaga ba ni da fasaha ban iya zance ba baki in ina magana mutane abin baya shiga jikinsu kun san shi wannan abu baiwa ne ko ba haka ba wani mutumin idan ya tsaya yana magana da mutane da rashin iliminsa ba shi da koshin ilimin amma idan yana magana kasancewar Allah madauki ya hore masa fasaha da balaga sai ga yafi janye hankalin mutane wani kuma ga ilimin ya san abubuwa da yawa amma ba shi da fasahar yadda zai faɗa in yana faɗa bai cika tasiri kan mutane ba wannan baiwa ce Allah ya yi wa kowa gurgudan abin da ya masa kun ba dama wato a ce saboda rashin wannan mutum a ce ya daina ba zai wa'azi ba to shine malamin sai yake cewa al balagatu wal fasahatu a ce kai kana da balaga kana da fasaha wal bayan da kuma iya bayani laysat shartan fi da'wati ila Allah ba sharadi bane ga mai da'awa zuwa ga Allah yawa fa kalimur rahmani yace abokin maganar Allah wana wanda Allah madaukaki yayi magana da shi wane ne Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam saqula lisanuhu anil bayani bakinsa yana da nauyi wajen bayani in ina kafin yayi magana yakan dade annabi Musa alaihi salatu wassalam yawa ma'ana ba shi da fasahar magana bai iya zance da yadda zai tasiri a cikin zuciyar mutum ba ma'ana kun gane wannan annabi Musa ma ba mai fasaha bane wa sa'ala Allah subhanahu bi qawlihi har yake roƙon Allah subhanahu da fadin sa yake cewa wahlul uqdatan min lisani kawarware mini wani kulli dake harshe na dake hana ni magana shine uqda shine ya zama mutum yana da wata ta'a ko inina ko wani abu da ke hana shi magana a iya fahimtarsa kun san akwai wasu wanda Allah ya jarrabe su wani in yana inina yana yi kaga yana ta kokari yana so hatta ka kafa za ka ga yana yi wani sai koka sai koma mani sai ya sa kuka kawai kasa fada ya kasa fadin abin da zai fada duk akwai irin wannan wannan duk larura ce kowa da irin ginin da Allah madauki ya masa yawa to annabi Musa alaihi salatu wasalam sai yake roƙon Allah ya Allah ka warware mini wannan kulli dake kan harshe na dake wannan damuwa dake kan harshe na dake hana ni magana wa aduhu fir'aun abokin gabarsa shi kuma fir'auna abyanu minhu fil kalam yafi annabi Musa iya magana la ilaha illa Allah ku duba tsarin Allah shi ke yin abin da yaso ya sa shi inda ya ga dama babu mai cewa me yasa kai haka wannan shine Allah ya sa wa fir'auna baki ya hana annabi Musa gashi kuma an kira an turo annabi Musa ne ya zo gun fir'auna ya hana shi shirka ya kira shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abyanu minhu fil kalam lidha akhbara Allah an fir'auna shi yasa Allah yake ba da labari akan fir'auna yake cewa annahu qala cewa ya ce am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin ce am ana khairun ko ni ne mafi alheri ma'ana ni yanzu ban fi wannan hadha alladhi huwa mahin wannan wanda yake wulakantacce yana nuna annabi Musa mahin shine wulakantacce wanda ba shi da daraja ba shi da kima idan mutane inji shi shi fir'aun wa la yakadu yubin kuma baya iya yubin yayi bayani shine ma'anar wa la yakadu yubin abana bi ma'ana bayyana ma fi damirihi mutumin da yake iya fidda abin da ke cikin kirjinsa ya gaya wa mutane shi ake nufi da wato yubin mun gane yawa to shine fir'auna yake cewa ga annabi wannan Musa da kuke cewa ni ne na fi shi wannan ga shi lakantacce wanda ma ba zai iya magana ba ko fasaha ma ba shi da ita yace zai yi wata da'awa to kunga ai hujja sai babba akan cewa ba sharadi bane sai kana da fasaha sai kana da balaga sannan ka zama zakai da'awa sai yake cewa ai la yuhsinul kalama wal bayana baya iya kyautata magana wa ma adami fasahati Musa wa bayanihi tare da wato rashin fasahar annabi Musa da iya bayaninsa illa anna ummatahu sai dai kuma zamu ga a ƙarshe a wajen sakamako al'umma sa asbahat ta zama ita ce akthar al'umam ittiba'an ta fi sauran wato al'ummomi yawan mutane ba'da ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana bayan mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu al'ummar da ta kai yawan mutanen annabi Musa wato bani Isra'ila mafi yawan annabawa daga bani Isra'ila suke mafi yawan annabawa don haka kun ga ashe kenan ya nuna rashin fasaha ba zai hana mutum yin da'awa ba fa ballaga bima utiyahu faballigh bima utitahu min ilmi don haka kai bawan Allah mai karanta wannan littafi faballigh ka isar da sako bima utitahu da abin da aka baka shi wato min ilmin na ilmi wa fasahatin da fasaha ala qadri aljuhdi wa taqati gurgudan karfinka da ikonka wala yakun haya'uka mani'an laka an tabligh alkhair li ghayrika kada ya zama kunya da kake da ita tana hana ka isar da alheri zuwa gauninka wasu mutanen kuma wai kunya ce take hana su wa'azi kisi wallahi shi gaskiya ba zai iya tashi gaban mutane ya magana ba wallahi me yasa wallahi ni kunya nake ji kuma gashi yayi karatun yayi komai sai ya zo ya zauna ba zai ilmantar da mutane ba wannan ba daidai bane ya kamata mutum ya cire kunya ya tashi ya ilmantar da mutane ba a san abin da zai amfani mutum ba yawa babu wanda ya san menene karshen abin da zai cece shi zai masa amfani fiye da wani abu ko ba haka ba yau da haka gurgudan abin da kake da shi ka tashi ka ilmantar da mutane kawai babban abin da aka baka shine kada ka fita daga haddin abin da ka sani yawa duk abin da baka san shi baka tsaya ka neme shi kai shawara kai hikima kai basira kai hakuri kawai ya zama hadafinka abin da kake so a rayuwar nan shine ka samu ladan nan na Allah yawa ba zancan a zo an ana lissafin malaman garin nan a ce a saka a ciki ba malaman garinku malaman kasarku a ce ai da kai a ciki in ya zama wannan shine hangenka to wannan kuma matsala ce babba da take da alaka da zuciya da za ta lalata aiki ya zama babban abin da kake so shine in samu lada mai tarin yawa yanzu ka dauki a ce kai misali dauki misalin kauye karami kawai kowane kauye a ce ka tashi kullun sati zaka je ka tara su za su saurare ka ka koya musu tsarki da alwala kamar yake fada da su a ce kauye ne na mutum 100 ne kawai a ciki kullun ka je ko duk sati ka je ka karantar da su wani abu sai ka dawo da kai da su to duk abin fa da suka yi aiki da shi daga ran da ka gaya musu duk abin ga a ba su lada in kowa za a ba su lada 10 lada nawa za a samu a garin 10 sau 100 nawa ne 10 sau 100 dubu daya yawa to kaga wannan lada dubun duk sati kana da shi ma'ana 10 nan in kowa ya samu nasa to hakanan za a dauko kuma kai ma sai a baka irin wannan 10 sau guda 100 saboda su 100 ne kowa kuma lada 10 to a ce kai rayuwarka a ce rayuwarka gaba daya haka take ai mutum ba zai san abin da Allah madauki ya ajiye masa ba waɗannan irin ayyukan su ne idan mutum yana da naƙasu a rayuwarsa wajen wasu abubuwa na rashin cika nafilfili ko yayi sallah ma ba da nutsuwa ba wata ran bata cika ba irin waɗannan abubuwan Allah madauki su ne yake cika masa alherin su da shi amma ka zauna a kullum kai za a gayawa kai baka gayawa kowa ba baka taimaka wa kowa ba ko da yaranka ƴaƴanka kawai ka zauna fa su ma ka ilmantar da su kana da wannan ladan balantana a ce wani kaga wani yana da yatima wani yana da mahaifi zai zauna da su cikin natsuwa ya ilmantar da su ga yadda za su yi kaza ga yadda za su yi kaza makwauta ƴan unguwa inda muna yin irin waɗannan abubuwa za a samu yara suna irin waɗannan abubuwan da suke yanzu shaye-shaye ne ƴan siyasa su ja su a ba su kuɗi a yi a sha wannan a zagi wannan inda kowa zai tashi da'awa a ja wannan da hankalinsa a gayyace su a yi zama da su a tattauna da su duk waɗannan abubuwan ba a same su wato akwai wani abu wani kuce mutum abin na cinsa a zuciya sai a rasa yadda za a faɗe shi abin da ke so in faɗa shi ne akwai abubuwa da dama wallahi muna da damar yin su amma muna barin damar yin ba ma yi kada ka bari zuciyarka kullum ta jin zafi ce a zuciya ga abin da ake yi ba tare da ka ɗauki matakin yadda za a yi ba mun fahimci wannan wannan yana damun mutum yana sa masa cuta ma a zuciya kullum hangenka shi ne ya zan yi in kintsa mutane ya zan yi kaza ya zan yi kaza har annabawa roƙon Allah suke yi ya Allah ka shiryar da mutanen nan ya Allah ka bani basira ya Allah ka sa in gaya musu abin da za su yarda da shi kaga shi kinin mai da'awa shi fi kowa buƙatar irin wannan ya Allah na da ina kaza ba a gane ba ya Allah ka sa su fahimta ya Allah ka sa su fahimta duk waɗannan abubuwan aikin annabawa ke to zama zuciyar dan adam babban abin da take sha'awa shine a matsayin ka na mai ilmantarwa da karantarwa shine alherin ya shiga zuciyar mutane ba wai kullun ka yana baci an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kai ta fada kai ta zage-zage ba zagi ba zai amfani ba ba zai komai ba amma ka dauki mataki ka ilmantar ka fada ka shiryar ka bada shawara لعل الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام يبتدى نتيجة كجنتا والدعوة إلى الله ليست مقتصرة على موعظة على منبر إن أنت دعوة وسمت أن سيسر أوكا سيمت من ذلك دعبا يحو منبري يوأزي كوي هدبا أو نصيحة في محفل كوأتي يهي نصيحة أو نتعلو دعي وليما كو دعي ونتعلو أغيتوشي بالكلمة wannan ba shine kawai da'awa ba wasu mutane sun dauka mai wa'azi kawai shine mai ilimin wannan za a gaice shi lecture gari kaza za a gaice shi lecture gari kaza wannan duk yana da kyau amma ba iya kasance da'awa ba sai ce bal inna da'awata ilayhi mutanawwi'a kira zuwa ga Allah nau'i ne fal inkaru 'ala al fardi ka nuna wa mutum kai kyamar abin da yake aikatawa ka kira shi ka gaya masa abin da yake ba daidai ba 'ala khalwatin bihi ka ware da shi ka kebe da shi da'awatun wannan ita ma da'awa ce akwai wani mutumi a ce a unguwarku shi ke koyar da yara abubuwan sharri ana gani an rasa yadda za a yi da shi maimakon a zo a ce bari a yi mitin a je a tashe shi daga unguwar ko a ƙona gidansa a fara ɗaukar mataki misali a tura masa wani mai hankali ya je ya tuntube shi ya yi masa wa'azi ya yi masa nasiha mafi yawa ba a daukar wannan matakin in an dauka ma za ga da zafin rai aka dauka sai ga zama tun yi rashi akai ba roƙonsa akai ya daina ba shi mai wa'azi har roƙon da lallamin ba hasara bace ba wato mai kuke cewa ƙasa a gwiwa ko faduwa bane ba abin nan bane yawa ba faduwa bace dan ka je gurin mutumin da yake mai fitina kuma ka je hankalin sa ya daina duk ba faduwa bace kuma wani mutumi wata ran zuwa fayugun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce shi yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izinin ya je ya zina kun taba jin wannan aiko wai wai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini yana so ya je ya zina a lokacin da mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ana bai haushi da fada jimutumin banza kan yanzu zaka zo ka fada min kaza da kaza wannan rashin hankali ko ce ku kama shi ku masa duka bai haka ba sai ce zo yace kana so ayi da kanwarka sai ce a'a kai 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 kana so ayi da yar kai la haba ya za ai haka kana so ayi da uwarka sai ce haba ya rasulullahi sai ya kyamace abin saboda ya san wato abu ne mummuna a ce mutun ya bari ayi irin wannan abu da wani yasa sai ce to duk wanda ka gani a titi yar wani ce kanwar wani ce ko uwar wani ce shi ma baya so don haka abinda kai baka so ai maka kada ka je wani ya maka mun fahimci wannan zancen daga ranar nan mutum yace shi har abada shi da irin wannan yanzu wata hanya ce ta da'awa ta kai wannan kaga ya amfanu maimakon a haushi da hargowa fi shikenan sai shi ma ya fishi dan adam yana da dagawa irin tansa lokacin da kace zaka taka shi sai shi ai baka isa ka taka ni ba haka ko ba haka bane to wancan ba annabi ne ya gaya masa to balantana mu a wannan zamani din wato hadisai da dama da muke karantawa malamai sun fitar da masaloli na da'awa a cikin su kullun ina gaya mana akwai fa'idoji da dama na harkar da'awa da za a dauka a cikin hadisan da muke karantawa amma sau da yawa dake mun karatun fasara mafi yawa muke wala kaza da kaza kalmar suna kaza shikenan sai a wuce sai yasa zaka ga cewa ba mu fahimtar hadisan da yawa da ake karantar da mu a babun fiqhu ne a babun menene akwai abubuwa sai yasa akwai wasu malamai da Allah yake hore musu iya karantarwa irin su malam Uthaymeen duk hadisin da zasu koya maka sai a ce fawaidul hadith sai a ce to mu karanta fa'idojin da muka fahimta daga wannan hadisi hadisi ɗaya sai a jero to maka abubuwa fa'ida ta kai 20 a hadisi wanda yake layi ɗaya ne ko layi biyu shi in muka kalli kaza to mun fahimci kaza wannan fi shi ake cewa fiqhu yawa fiqhun hadisin fiqhun qur'ani wannan in ba shi fa addini ba a fahimta sai bai kamata to sai ke cewa ka kira mutum ala khalwatin hakika wannan abu ne mai muhimmanci wa da'mu subulil khairi bil mali fadilatu daga cikin da awa har yanzu shine taimakawa hanyoyin alheri da dukiya in ba da baki ba kana da dukiya kaji ana neman taimako za a yi kaza to ka dauka ka bayar aje ai kaza aje ai kaza wannan shi ma fadila ce wa tashilu turuqid da'wati da'watu sauƙaƙe hanyar da'awa ita ma da'awa ce wani ba shi da bakin ba shi da karatun shi dai mai sauraron wa'azi ne to amma in yaji an fada yana da damar da zai iya sahale wani abu yana jin ana neman tebiri da za a irin wannan za a yi karatu a kansa kun gan shi ma motsi yake ko ba haka ba sai tashi je in kafinta ne kekelo sai zo ya kawo yayi da'awa ko bai da'awa ba to shine abin da yake nufi kowa yana da damar da zai taimaka a wajen harkar da'awa yaji ana neman kaza ya sa nasa a ciki in mutum ya bada wai yana rena abin da ke aljihunsa sai ga to shi ana neman za a sai kaza kuma abin nan tsada ne da shi sai ga in ya bada naira ɗaya daga aljihunsa wai kaman ya bada abu kaɗan ka kaddara kowa anan shi ma zai bada naira sai ga an hada abin da yafi wannan abin da ake nema ko ba haka ba sai da haka kada mutum ya rena abin da zai bayar wajen taimakawa addinin Allah har makon da ya gabata ma na faɗi irin wannan ko ba haka ba har za mu ji kullun ana cewa kuma kai sati biyu ne zati biyu ne ko ai wancan ba ai ba yawwa zaka ga kullun muna cewa a taimaka fi sabilillahi a taimaka fi sabilillahi a ce kullun abubuwa da suke damun misali a nan masallaci da kowanne masallaci a ce sai an tashi ana cewa fi sabilillahi ya kamata a ce mutane da'iman ka sa wa kanka wani program zaka ce duk abin da ya shigo maka duk abin da ya shigo maka sawa'un tsarerre da ba tsarerre ba kai tunanin wani yanki nasa ka sa shi a cikin harkar da'awa wannan abin dole sai an yi haka in ba a yi haka ba fa abubuwa ba su tafi da kuke so ba yawa kuma kullun sai wasu su koma gefe su ce gashi nan ba ma kaza masallacin ma ba a gyara shi masallacin ba a yi kaza ba in shugabanni suka ce to ku kawo taimako sai su ce wallahi an matsa muku da neman taimako bai kamata a yi haka ba ya kamata duk abin da aka ce ana so wani ku duba ku duba gasu nan su malaye su har kunya ku suke ji su roke ku su a kawo taimako yawa amma dole ne sai an taimaka din sai an yi hakuri yawa ba aljihun suke sawa ba so suke a taimaka addinin nan ya tafi shi yasa a kowane masallaci akwai komiti wannan ma tana min wani insha Allah in na samu dama nan da mako insha Allah sati guda mai zuwa ina son mu sami zama da dukkan limaman dukkan majalisai insha Allah ne uwa nan gari tare da ladanan zamu dan tattauna akan abin da ya shafi tauhidin hanya ta hanyar kiran sallah asalibin kiran sallar da kuma lokutan ya zama cewa ana yi lokaci guda da kuma yadda ya kamata tsarin ya zama insha Allah zan sanar insha Allah da rana din waɗannan abubuwan da motsi fa suke gyaruwa shine kullun abin da nake so mu fahimta yawa a motsa a fadakar a tashi ai kaza in ba ai haka ba kowa zai ji kawai ya koma gida to ba za a wato ci nasara ba kuma kullun sai mu ta zargin junanmu cewa abubuwa ba sa tafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye don haka sauƙaƙe hanyoyin da za a yi da'awa shi ma da'awa ne wa bihadha yusbihu almujtama'u ala ikhtilafi fi'atihi daga in wannan ana yin wannan yayin nasa wannan yayin gurgudan abin da zai iya wannan ya taimaka da littafi wannan ya taimaka da alƙaluma wannan ya taimaka da kafet din masallaci wannan ya gyara fanka wannan ya kawo naira ɗaya wannan ya kawo kaza da irin wannan al'umma shine almujtama society yi zai zama ya wayi gari ala ikhtilafi fi'atihi duk irin nau'o'in mutanen sa da suka sassaba akwai manya akwai kanana akwai masu kudi akwai marasa kudi akwai dattijai akwai yan makaranta dalibai akwai masu aure akwai marasa aure to sai ya zama cewa mujtama gaba daya ya zama du'atan duk masu wa'azi ne yawa kuma wannan abin da muke so kenan ya zama duk kanmu kowa ya zama mai wa'azi kada yau ka saki jin cewa kai ba mai wa'azi bane kowa zai iya wa'azi in ka ilmantar da mutum daya abin nan da ka sani to shikenan ya wadatar kuma ka zama mai wa'azi bil mali wal qalami wal lisan da dukiya da alƙalami a yi rubutu da kuma harshe a faɗakar da baki a ilmantar da mutane muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana basira ya ƙara kuma mana fahimtar wannan addini akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa mana albarka baki ɗaya kan ayyukanmu da rayuwarmu da zuriyoyinmu Allah ya tsare mu daga kowace fitina Allah kuma ya tabbatar da mu akan hanyar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi